Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Jiya Asabar sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya amince da karfafa alaka da Japan a daidai lokacin da ake samun sauyin yanayin tsaro a yankin Indo-Pacific, yayin da ya gana da ministan harkokin wajen Japan Yoshima Hayashi a gefen taron G7 a Liverpool. Rahotanni sun ce babban jami'in diplomasiya Amurka da takwaransa na kasar Japan sun tattauna kan kokarin da suke yi na kara kaimi wajen dakile kai har-haren soji a tunkarar ci gaban da kasar China ke samu a fannin makamashin nukiliya da shirin nukiliya Koriya ta Arewa. Ministocin bisa la'akari da yanayin tsaro da ke kara taɓarbarewa a yankin sun amince da cewa ba makawa sai an kara kaimi da karfin mayar da martani ga kawancin Japan da Amurka, inji wani jami'in da ya yi wa manema labarai karin haske bayan ganawar ta sirri. Prime Minister Japan Fumio Kishida a ranar Litinin ya gabatar da shirye-shiryen karfafa matsayin tsaron soja na Tokyo. Mutane da dama ne ake fargaba sun mutu bayan da wata guguwa ta kauri da yanayi a daren Juma'a a wasu jihohin Amurka da dama, lamarin da ya haifar da barna mai yawa daga yanayi da aka saba a lokacin bazara. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da gwamnonin jihohi biyar da guguwar ta afkawa da suka hada da Arkansas da Illinois da Kentucky da Missouri da kuma Tennessee, kuma ya amince da dokar ta baci da aka iyana a Kentucky don ba da dama amfani da kudaden tarayya a can. Biden ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Asabar cewa an sanar da shi halin da ake ciki, kuma ya ce gwamnatinsa tana aiki tare da gwamnonin don tabbatar da cewa sun samu abin da suke bukata yayin da ake ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu da kuma tantance barnar da ta yi. Gwamnan jihar Kentucky Andy Beshear ya faɗa a wani taron manema labarai da sanyin safiyar Asabar cewa mutane akalla 70 ne suka mutu a jiharsa, ciki har da wata masana'antar Kendall da ke garin Mayfield inda mutane kusan 110 ke aiki. Ya ce yana sa ran adadin zai karu. Jiya Asabar dubun-dubatar manoman Indiya suka watse daga wuraren zanga-zangar da ke wajen babban birnin kasar, suka fara komawa gidajensu domin kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi ta tsawon shekara guda da nuna adawa da sauye-sauyen aikin gona da gwamnatin Prime Minister Narendra Modi ta soki a wani koma baya da ba kasafai aka saba ganin gwamnati ta yi ba. Manoman sun tarwatsa ɗakunansu na wucin gadi da suka kakkafa a wuraren zanga-zangar da yawa, kuma sun fara barin babbar hanyar da ke ringin New Delhi inda suka yada zango tun watan Nuwamba bara. Ɗaruruwan manoman sun daga tutoci kalar kore da fari suna raye-raye don murnar nasarar da suka samu a yayin da suke tuka taraktoci da motoci kira jeep. Manoma sun ceci demokaradiyya, yakin neman adalci ne, in ji manomi Narendra Singh. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben kasar Libya ta faɗi jiya Asabar cewa ba za ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugabancin kasar ba har sai bayan ta daidaita wasu batutuwan da suka shafi shari'a, inda kusan lokacin gudanar da zaben ke kuratowa an tsara ranar 24 ga wannan watan na Disamba. Yayin da akasarin masu ruwa da tsaki na kasar Libya da na kasashen waje ke ci gaba da yin kira ga jama'a da su ci gaba da gudanar da zaben kamar yadda aka tsara, 'yan siyasa da manazarta da jami'an diplomasiya duk a asirce sun ce hakan zai yi wuya a can ma. Gagarumin jinkiri na iya ƙara barazana kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiya.
Labaran Duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin zauren VOA. Dake gaito masana da sauran masu sharhi don zantawa kan muhimman darussa da lamura da suka shafi rayuwar jama'a, kama daga tsaro, kiwon lafiya, tattalin arziki, ilimi da sauransu. Daga yanzu zuwa ƙarshen shekarar nan, in Allah ya yarda, za mu yi bitar wasu daga shirye-shiryen da muka gabatar daga watan Janairu zuwa yanzu da shekara ta 2021 ke shirin bankwana. Ku kasance da ni, Madina Dauda, a shirin naku. Tuna, zaunin ya kawo muku zama na musamman da ya duba kalubalen fatauci daga arewa zuwa kudancin Najeriya, har 'yan kasuwa suka shiga yajin aikin kai kayan abinci zuwa kudu. Ku biyo ni, ku ji yadda shirin ya gudana. Ayo, muna dauke da sabon shiri da zai duba kalubalen fatauci daga arewa zuwa kudancin Najeriya, wanda a kwanakin baya har 'yan kasuwa suka shiga yajin aikin kai kayan abinci zuwa kudu. Abokin aiki na Nasiru Adamu Alhikaya zai gabatar da manyan baki da ke zauren a yau.
Daga farko, bari ni gabatarwa gurguje na waɗanda suke kan babban teburi. Waɗanda na farko shine Dr. Garba Abari, shine a farko, wanda kuma shine babban director na hukumar nan ta wayar da kan jama'a ta kasa, wato NOAA, National Orientation Agency. Dokta, barka da zuwa wannan zaure. Wannan shine karo na farko da dokta yake shigowa wannan zaure, amma dama mutumin sashen Hausa na muryar Amurka ne, wanda duk lokacin da aka same shi yakan yi iya kokarinsa ya zo. Har ma na yi gulman sa, nace to babban bako fa bai iso ba, amma yadda aka san shi yana isowa, kawai sai gashi nan. To abun ya min dadi ainihin, dokta, mun yi murna kwarai. Sannan sai wanda yake kusa da shi shine Alhaji Haruna Muhammad Iliyasu, wanda shine sakataren kudi na manoman sarrafa dankalin Hausa da na Turawa na Najeriya, kuma mamba a haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobi ta Najeriya. Alhaji Haruna, barka da zuwa wannan zaure. Ga zalika sai kuma yallabi tsakanin zauna ita ce wato Madam Christy Ɗanfulani Sunkur, shugabar ƙungiyar manoma masu sarrafa dankalin Hausa da na Turawa ta Najeriya gaba ɗaya. Wannan mukamin nata duk wanda ya samu yana cin dankali da albarkacinta ne kenan. Muna miki barka da zuwa wannan zaure, mun yi murna. To sai kuma shi gaba ɗaya ungurungum shugaban waɗannan fatake, wato haɗaɗɗiyar ƙungiyar, duk wata ƙungiya sun haɗe a gude sun kafa ƙungiya guda. To shi yasa ake kira kalmar amalgamated, wato haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobi ta Najeriya, Comrade Muhammad Tahir, ko kuma Dr. Muhammad Tahir, duka sunan sai. Dokta, barka da isowa wannan zaure. Sannan yan kaɗan daga cikin mutanen da suke wannan zaure, akwai Alhaji Adamu Hassan, wanda shine mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa ta arewacin Najeriya na ƙasa baki ɗaya. Alhaji Adamu, barka da shigowa. To sai kuma sauran membobi, ina jin muna da Abdullahi Garba, wanda memba ne a haɗakar ƙungiyoyin fataki. Abdullahi Garba, alaikum salam. Sai Umar Abdullahi Mai Dawa, mutumin huntuwa ne wanda shi ma memba ne, alaikum salam. Sannan sai muna da ambasada gaba ɗaya, Abdul Ismail Basakwaci, wanda memba ne a wannan haɗaɗɗiyar ƙungiyar, alaikum salam. Barka da zuwa Basakwaci. Aka ce Sakkwatawa na shehu don gaskiya an ka san ku ba. To sai Sunusi Lawal Mai Iyali, a shi ne a kusa da ni kenan, shi ne shugaban haɗakar ƙungiyoyin fatake ta Najeriya Lashin Jihar Katsina. Sai Ahmad Turaki Kaka, wanda shi kuma ba musamman wani suna za mu sa masa ba, yana yin abubuwa da yawa. Yawwa, to shi masu harkokin fina-finai a arewacin Najeriya. Muna da 'yan ƙungiyar ma'abota kafafen labaru a ƙarƙashin jagorancin Buhari Yunusa Kumu, da ga shi ɗaya daga manyan 'yan ƙungiyar, Yahu Yakubu Yobe, da sauran membobin ƙungiyar. Ina ga wasu dama sun saba zuwa. To wanda dai ban gabatar ba, ina jin abin da muke so, insha Allah, duk wanda zai yi magana sai ya gabatar da kansa a taƙaice, sai ya yi magana. Wacce take gefe na jagorar wannan ofishi na muryar Amurka Madina Dauda Nadabo. Sai ni Nasiru Adamu Alhikaya sunana, muna tare da sauran ma'aikatan muryar Amurka da suka hada da Salihu Awolo. Salihu shine wanda yake sarrafa na'urar kamera, sai kuma mai kula da ɗakin shirye-shirye na wannan ofishi wato Benjamin Ogagawon, Halima Abrao, sai Aisha Mu'azu, sai Shamsi Hamza Ibrahim. In Allah da zamu ji waɗannan abubuwa, kuma taron nan ina ji a raina zai yi tasiri ainu, ya kawo maslaha abinda ake so Najeriya ta cigaba da kasancewa ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya. Kuma sannan duk masu kawo Najeriya fitina ya kamata a hana su, a ja hankalinsu su daina, su bar Najeriya ta zauna lafiya. To za mu ba wa ita Hajiya Madina Dauda za ta fara gabatarwa.
To kafin mu fara har ga kai ga miƙawa Comrade Muhammad Tahir wannan na'ura ta magana, abin da ya kamata mu yi la'akari da shi a wannan ƙasa tamu, wato akwai muhimmancin haɗin kan al'umma. Da can Najeriya ba haka muke ba. Ba wanda yake tunanin yau ba zai iya barin arewa ya tafi kudu, ko ga kasuwanci, ko don zama, ko don wani mu'amala tare da 'yan uwansa 'yan kudu ba, ko 'yan yammacin Najeriya nan ba, ko ina ƙasa ɗaya al'umma ɗaya muke a da. To wai yau menene ya kawo mu ga wannan hali da muke ciki? Me ya faru da har kawunanmu suka rarrabe, muka zama akwai bambanci tsakaninmu, ko na ɓangaranci, ko ta addini, ko duk wani abu da kake tsammani, har ya kai ga a yau ɗin nan waɗanda ke fataucin kayan abinci da dabbobi zuwa kudancin wannan ƙasa suka yi tunanin shiga yajin aiki? To muna ƙoƙari dai yau mu warware zare da abawa na wannan batu, mu ga yadda za mu kawo ƙarshen abin. Shin akwai inda laifi yake? In akwai waɗanda ya kamata su wayar mana da kai na ɓangaren wayar da kan al'umma, inda ke nan Dr. Garba Abari zai iya cewa wani abu, mu ji shin wani ƙoƙari su suke yi. To kafin nan, duk da cewa an janye yajin aikin nan, muna tare da Comrade Muhammad Tahir wanda shi ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu fataucin abinci da dabbobi zuwa kudancin wannan Najeriya. To Comrade, muna so mu ji daga gare ka menene abin da ya kawo ga wannan hali da muke ciki a yau.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. An tambaye ni akan cewa dalilan mene yasa mu har muka je yajin aiki. To dalilan suna da yawa, amma zan faɗi kaɗan daga cikinsu. Na farko dai, mu 'yan Najeriya ne, muna da dama da za mu zauna a cikin Najeriya nan a ko'ina, kamar inda dokan ƙasa na Federal Republic of Nigeria Constitution ya ambata. Amma wani lokaci ba mu da wani yanci a wani wuri, musamman kamar yankin South South da South East da kuma nan ƙasar South West. Wannan abu yana ba mu takaici. Alhali nan muna zaune da kowa lafiya kalau a nan arewa. Na biyunsa shi ne, an yi wa al'ummanmu kisan gilla a rikicin 'yan SARS. Wannan abu an ce SARS ne ba a so wani bangare na 'yan sanda, kuma General Muhammadu Buhari ya yi kansilin na wannan atake. To tunda abinda ake cewa ba a so shugaban ƙasa ya ce an soke wannan, to me ya saura in banda zama lafiya? Amma kuma sai aka bi mutanenmu aka dinga yi musu kisan gilla a South South da South East da kuma South West. Tun daga wannan lokaci babu wani shugaba daga ƙasan yankin Yarbawa ko kuma daga nan South South da South East wanda ya ce abin nan bai daidai ba, ko kuma ku da aka yi a wannan ta'annati ku yi haƙuri, ba wanda ya ce mana. Daga arewacin ma kowa ya ja bakinsa ya yi gum. An kone mana dukiya da shaguna da motoci, wanda asaran nan ba zai iya misaltuwa ba, don saboda har yanzu akwai 'yan uwanmu wanda ba mu gansu ba, ko gawansu ba mu gani ba. Na ukun shi, kasar sai ta zama kamar ƙasa ce daban, ko ƙasa biyu, ko ya yanayin da inda ba zan iya fassara shi ba. Amma da a ce Najeriyan ta amsa sunan Najeriya, wanda kowane yanki zai amsa sunan Najeriyan, ba za a yi mana haka ba. Abubuwan da ya sa na kawo wannan tunani na kuma shi ne, misali daga Maiduguri zuwa Lagos, daga Katsina zuwa Lagos, daga Sokoto zuwa Lagos, idan ka biya harajin ka na local government da state government, ka biya aka baka muma famin in dabbobi na baka muma famin na veterinarian. To daga wannan wurin ba wanda zai sake taba ka sai ka je Lagos. Wannan kuma akwai wasu dalilai wanda muka samu saukin wannan a 'yan shekaru na baya, wato daga 2009 zuwa 2010, wanda rashin bin dokan kotu ta kai mu ga makamancin irin wannan yajin aiki na yanzu. Amma lokacin Fashola shi ne yake gwamna ya kira mu ya ce me dalilai, muka zo muka bayyana masa dalilai akan cewa ana cutar da mu akan kasuwancinmu, saboda haka idan ba za a bi dokan kotu ba, to ka gani ba za mu iya biya ba. To amma maimakon mu dauki doka a hannu, sai muka yi amfani da makamin da yake hannun mu shine dukiyar mu. Sai muka ce ba za mu kai ko ina ba kamar inda muka yi a yau. Ya kasance daga Adamawa idan zaka je kamar South South ko South East. In ka dauka kamar daga Adamawa maimakon ka je ta Taraba, Benue, Cross River, Ebonyi, Abia, Imo, ka je Port Harcourt ko kuma ka je Bayelsa. To sai ka rike kudi naira 450 zuwa naira 500 kafin ka isa wannan guri. Wannan kuma hukumomin can da gwamnatin can sun baza komar su akan cewa lalle maimakon dokan kasa ta yi aiki sai aka bar mu akan cewa lalle lalle sai sun tatsi mana jari sun raba mu da arzikin mu. Wannan kudi kuma muna tsammanin baya shiga aljihun gwamnati. Wannan abu ya ba mu takaici wanda ya zama to in ka dauko shanin ma sai ka biyo ta gurure ta Norman, ka zo Gombe, ka zo Wudil ko Azare kafin dabbobi sun gaji ka sauke su huta bayan kwana ɗaya ko kwana biyu tukuna. Ka sake loda ka bi ta Kano, Kaduna, Niger, Abuja, Kogi, Edo Delta, Anambra, Imo tukuna gaji Port Harcourt. Tafiyar da bai wuce awa 24 ya kai ka ba. Yanzu ina daukar mu tafiyar na kwana 4. Wannan yayi mana ciwo. Bayan nan kuma sai ga wannan rikicin insas, rikicin sasa. Aka zo aka farma mutanenmu aka kone mana kasuwa da dukiyar mu gaba daya aka dinga mana kisan gilla ɗaya bayan ɗaya. Wannan na kasuwan bai ishe su suka dinga bin al'ummar mu gida gida suna kashewa. Nan mana gida gidan bai ishe su suka zo suka yi road blood a hanyar express na Ibadan zuwa Akinyele. Duk wani dan arewa idan zai je can a sauke shi a kashe shi ko kuma daga can zai zo arewa a sauke shi a kashe shi. Wannan abu ya ba mu takaici. Kamar inda na faɗa na insas ba wanda ya ce mana sannu ba wanda ya ce mana kala. Mun rubuta takardu tun daga fadar shugaban kasa mun isar da majalisar dokoki da majalisar dattawa da general na yan sanda da director na SS da chief of army staff da commander na civil defense da chairman na gwamnonin Najeriya gaba da kuma chairman na arewacin gwamnonin Najeriya jihohi 19. Mun rubutawa duk wa'annan ka ta general Yakubu ga wanda general Babangida da Abdulsalam Abubakar da Gulla Jonathan duk wa'annan shugabannin kasar nan mun rubuta musu. Amma kamar an shuka dusa ba mu da wata mafita babu abin da za mu yi shine sai muka yanke hukunci akan ceto wa'annan fatun da ya zama ta kowa ya ki sauraron mu. Kar mu dauki ramuwar gayya a wa'annan al'ummar mu tun da yan uwan mu ne yan Najeriya mu yi maintaining na zama lafiya. Amma me za mu yi? A'a mu rike kayan nan namu kar mu yi fataucin sa ko ina maimakon mu kai a kashe mu gara mu tsaye da shi a nan mu ci da iyalan mu ko a saurare mu. Wannan dalili shine muka shiga wannan yajin aiki kuma duk da yardan ciyamomin mu na masu fataucin dabbobi da kayan abinci da kowa wanda muke tarayya da su na wasu kungiyoyi daban-daban wanda abin nan su ma ya musu zafi. To wannan kadan daga cikin abin da ya kai mu ga wannan yajin aiki. Ban sani ba ko ina ko wani tambaya da za a yi wannan shine musabbabi in an dawo dalilin me yasa muka janye kuma zan yi muku bayani.
Meye dalilin da yasa kuka janye wannan yajin aiki?
To dalilin da yasa muka janye yajin aiki mu dai masu biyayya ga ne ga dokan kasa da kuma gwamnatin mu da kuma shugabannin mu na gargajiya da sauran duk wani mai matsayi wanda ya zama ta yake da matsayi a kasar nan mu masu biyayya ne gare shi. To dalilin da yasa muka janye wannan yajin aiki shine an kira mu daga wurare daban-daban amma ba wanda ya kira muka zauna da shi ido da ido sai gwamnan jihar Kogi. Shi ya kira mu akan cewa General Muhammadu Buhari shugaban kasa ya wakilta shi akan cewa zai same mu a samu maslaha. Kuma director na SS kuma ya kira mu ya roke mu akan cewa a samu maslaha. Mun ce za a yi maslaha amma sai da wasu sharuɗa. To mun yadda akan cewa idan har ya zamanto za a tattauna fa to sai da muka haɗu gaba ɗaya muka shiga wannan yajin aiki saboda haka idan har da gaske yake za mu gayyato ciyamomin mu na jihohi na Najeriya gaba ɗaya masu fataucin kaya daban-daban. Wannan abin da ya karanta mana ya karanta a gaban wayannan al'umma idan har abin da maka sharaɗanta ko muka gitta musu a zaman sharaɗi in sun yadda kaga da yardan kowa tukuna mu janye wannan yajin aiki in kuma abin bai gamsar da mu ba kuma za mu ci gaba da yajin aiki. To kuma ya yarda na kira shugaban kungiyoyin na Najeriya gaba ɗaya mun zo mu yi taro da shi gwamnan jihar Kogi da kuma wakilcin gwamnonin jihohin yamma kenan wato Femi Fani Kayode shi ma kuma kwanansa uku yana roƙon shi Yahaya Bello akan cewa don Allah a lallabe mu dai a janye wannan yajin aiki an wakilto da shi. To duk jama'a mu gaba ɗaya mun kira su an zo ayi wannan bayanai kuma sharuɗan da muka gitta musu sun yadda akan cewa za a je a samu shugaban kasa a bayyana masa. Shi darajar na SS ma ya ce zai je bayyana masa shi ma Yahaya Bello gwamnan jihar Kogi ce zai je bayyana shugaban kasa insha Allah za a kawo ƙarshen wannan. To wayannan sharuɗoɗin shi ne dole ne ya kamata ya zamanto a duk ɗan Najeriya kar ya zamanto ya fi doka a Najeriya nan. Wanda suka aikata wayannan laifuffuka to a nemo a kama su don saboda a hukunta su. Sharuɗin na biyu shi ne a bar mu da walwalan kasuwancinmu. Na ukun shi kuma dole ne a bar mu a duk inda ya zama ta za mu zauna a Najeriya, kowa yana da yanci mu zauna ko ina ba tare da ana cewa mu tashi mu bar wuri wanda yake a Papaland ba. Sannan kuma a biya mu diyan barnar da aka yi mana a Insas da kuma Sasa, dukiyar mu da aka bata da gidaje da kone-kone da aka yi da motocin mu a biya mu compensation tukunna. Sannan kuma a cire wayansu duk shingaye wanda ya zama to yake tarniki akan kasuwanci, wanda ya zama to nan zaka tafi furi amma zan zaka je kuma kamar zaka shiga wata kasa, ya zama to kasan ta zama bai daya. An an yadda da wayannan sharuda za mu janye na dan lokaci mu dan ja baya mu ga cika alƙawari. Idan an cika mana alƙawari wallahi alhamdu, idan kuma ba a cika alƙawari ba aka yi mana wala-wala to muna nan hada bakanmu. Wannan shine abin da muka rabu da shi, kuma ya je ya ga shugaban kasa ya dauke mu zuwa can bila mu hadu da shi Chief of Staff, ya yi alƙawari cewa insha Allah wannan alƙawari shugaban kasa zai cika shi. Mu kuma muka janye don biyayya ga shugaban kasanmu da kuma shi wanda shugaban kasa ya wakilta Yahaya Bello gwamnan jihar Kogi. Wayannan su ne dalilan janyewa.
Da wannan bayani na shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu fitaucin kayan abinci da dabbobi ta Najeriya, Comrade Muhammad Tahir, za mu dasa aya a yau. A madadin Dr. Garba Abadi, shugaban hukumar waya da kan al'umma ta kasa, da Dr. Muhammad Tahir na kungiyar Amalgamated, da shugabar kungiyar manoma da masu sarrafa dankali ta kasa, Madam Kristi Dan Fulani Sunkur, da duk sauran baki da suka halarci zaman zauren. Ni Madina Dauda ke cewa a kasance tare da mu makon gobe. Mu huta lafiya. Yadda muka kawo ƙarshen shirin kenan a lokacin da muka gabatar da shi.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Farko menene sunanka?
Alai Shehu.
Sunanka Alai Shehu. To, bai. Babban suna ne ashe da kai. To ganin cewa gashi na ga kana sana'a ne ta shusha yana na ya gyaran takalmi haka. Kaman kai mutumin wani gari ne?
Bauchi.
Bauchi a ina a Bauchi?
Bauchi a Zare.
A Zare. To kaman yaushe ka zo wannan birni na Abuja ka fara wannan sana'a? Daga nan ka fara ko daga Bauchin ka fara wannan sana'a?
A'a, daga Jos ne.
Daga ina?
Jos.
Ko daga nan ka fara wannan sana'a?
Daga wannan Jos na fara sana'a wannan shume kan.
Gashi na ganka matashi haka. Kaman shekarun ka nawa?
Shekara na 21.
Okay, shekarun ka dai 19 kenan.
19 ba.
To yi kaman yaushe ka fara wannan sana'a?
Shekara yanzu shekara biyu na fara. Shekara biyu.
To ka fara daga Jos, kaman menene ya karfafa maka gwiwa ka ƙara yiwo gaba ka taho nan Abuja?
Ya na ce mu in zo nan nemi sana'a. Ya ce mu nemi sana'a nan cume ka ne.
To ganin cewa gashi na ganka matashi ne, shin baka yi karatun boko ba ne?
Ban yi ba.
Baka yi ko kaɗan ba?
Ban yi ba.
To amma yaya Muhammadiya fa ka yi?
A'a, ban yi ba.
Duka? To gashi nan idan ka duba cewa wani zai ga cewa kaga yanzu ka duba ga azumi kuma wannan sana'a ne da kake yi na yawo kana tafiya ko ina ga zafin rana, kaman yaya kake fama da wannan sana'a?
Wannan sana'a idan na samu wani guri zan zauna ne samu man futa. Yo Allah ya sa.
Ba ka ganin cewa da ka zauna a garin Bauchi kana yin wannan sana'a bai fi maka ba da ka taho nan Abuja?
Abuja an fi samu Abuja ne. Bauchin ba a samu.
Ko ba a samu a Bauchi?
Ba a samu a Bauchi. Abuja ya fi.
Don ka duba rayuwar Abuja rayuwa ce mai tsada, a wani lokaci za ka ga mutane suna magana cewa za ka ga kaman abinci da kudin haya akwai wahala. A ina kake zaune a cikin wannan birni?
A Garki.
To kana biyan haya ne a inda kake zaune ko ko kyauta kake zaune?
A kyauta nake zaune.
To wai baka guri kake zama kyauta haka?
A ni ma yana na biyo ya samu guri ya yi muka zauna.
amma shi yayanka yana biyan haya ne a inda yake?
Eh, yana biya.
Okay, saboda shi babban yaya ne kenan, da shi yake biya kai baka biyan komai kana zauna a kyauta.
Eh, haka ne.
To wannan sana'a idan ka fara ta a rana kaman kana samun nawa?
Ina samun wani dai 500 ko 400 ko 300 wani. Wani lokaci ina samun 500.
Wata rana kuma ba a yi sa'a ba.
Wutar in ba a sa'a za a samu 300 ko 400.
To ganin dai duk da na ga cewa kai matashi ne, amma zan maka wata tambaya. Shin kana da aure?
A wani da aure.
Amma kaman to wani lokaci kake dauka kamun ka je gida ka duba iyaye fa?
Ina yi wata biyu uku.
Kana yin wata biyu uku kamun ka je gida? To kana fatan cewa nan gaba ka ƙara bunƙasa wannan sana'a taka ta ƙara girma, koko me kana so, ko kuma ka koma wata sana'a daga wannan? Menene burin ka?
Ina so in ƙara wata sana'a akan wannan sana'a. Ina so in ƙara.
Kaman wani iri? Kana so ka ci gaba da wannan sana'ar ka faɗaɗa ta, ko kuma kana so ka shiga wani sana'a?
Ina so in shiga wani sana'a idan Allah ya bani.
To nagode ƙwarai mai sunan baba.
Nagode.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Thank you.
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.